DW taba kalashi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Sannun mu da kasancewa da ku cikin wani sabon shirin taba kalashi. Al'adar zamantakewar jama'a a wasu yankunan jihar Plateau ta bambanta da shauran wurare a Najeriya, inda Kristoci ke zama a yankunansu daban-daban, yayin da al'ummar musulmi ke zama a anguwanninsu ba tare da amincewa su zamanto makwabtan juna ba. To amma kuma dukkaninsu kan haɗu ko dai a kasuwanni, ko cikin motar fasinja, ko a wurare na bikin aure, ko ma dai su haɗe a waje guda, yayin da ake tarurruka irin na siyasa. Shirin ta baka lashe a wannan mako zai yi nazari ne a dangane da al'adar zamantakewar jama'a a wasu biranen jihar Plateau. Ku biyo mu cikin shirin. Ni ne Abdullahi Mai da Kurgui. Toma dalla, jihar Plateau ta kasance tattare da kabilu da ma yarurruka fiye da 50 waɗanda ke zama a tsakanin yankunan jihar ta Plateau 17. Kabilun jihar Plateau na zama ne tare da shauran kabilu da suka fito daga wasu yankunan Najeriya da ma ƙasashen ƙetare. A shekarun baya, al'adar zamantakewar al'umma a Plateau ta zamanto mai ban sha'awa ga kowa, sakamakon yadda baki da 'yan ƙasa ke zaman 'yan uwantaka da juna. Don haka ne ma ake wa jihar ta Plateau kirari jihar zaman lafiya da maraba da baki. Sai dai kuma tun bayan tashe-tashen hankula da suka auku shekarar 2001, jihar ta Plateau ta saki hanyar zaman lafiya. Za ka tarar 'yan kabila guda ba sa zaman tare da juna a sakamakon bambancin addini. Mista Danjuma na Mannuhu, wani dan hasalin jihar Plateau ne daga kabilar Magavul, ya yi ƙarin bayani yana cewa:
Da Anyamarai da Hausawa da Fulani da kuma su Birom da kowa da kowa, duk yaruka na Plateau na duk da suna nan. So da muna hade ne kawai.
Kai Krista ne, kana da 'yan uwa musulmai?
Ina da su sosai.
To ya zama ake kasancewa tsakaninku?
Ai jefi-jefi, ba mu yarda da juna duk ko da yake yanwaninmu. Don kana gan kaman wannan zai biya cuce ka wani wuri, shi ma zai gan kaman wannan ba addininmu bane, amma yare ɗaya ne. So yanzu mun fara jawo su shiga cikinmu, don mun sun gane abinda muke yi su ma su je su ya inda suke.
Kace kun fara jawo su, kamun ƙarin bayani.
Mun fara taga muna iri haduwa na yare dinnan. Da abinda ya faru sai sun ware, sun ce wai sun shiga cikin mutanensa. Mutanenmu ma sun ware, su ma sun shiga, sai sun bi sun bar mu da wannan haduwan, ba mu hada tare da su. But amma yanzu mun fara jawo hankalinsu su zo mu hada kai tare, mu yi kome da kome a tare. Kaga mun hada haka, zaman lafiya na dadin zai iya dawowa.
Tun dai bayan tashe-tashen hankula na shekarar 2001 har zuwa wannan lokaci, al'amura ba su koma kamar da suka saba ba a jihar ta Plateau, musamman ma a wasu yankunan jihar, inda dangantaka ta yi tsami a tsakanin baki da ke zama a jihar da 'yan ƙasa, tare ma da kabilun jihar ta Plateau da suka kasance 'yan uwan juna ne da ke da bambancin addini. Malama Hafsa Suleiman, wata 'yar hasalin jihar Plateau ce musulma.
Da muke zaune ga gidan Krista, ga gidan musulmi, sai ka ga gida da duk an hadu ana zaune. To amma yanzu da abu ya zama doya da manja, in ka ce ka dauke yarka ka ba Krista, ba zai yiwu ba. Krista kuma ya ce zai dauke ɗansu ya ba musulmi, ba zai yiwu ba. Kuma yanzu da garin ya zama haka dinna, ka ga ma zama ma kowa abin sauro ne.
To amma yanzu gashi an fara samun zaman lafiya, da musulmin da kristan sun fara zuwa angonin juna, kenan zaki iya zuwa angon krista, krista zai iya zuwa angon ki, yan uwanki kuma za su iya zuwa matsayin su na krista su zo gidanki?
Sosai, in dai ya an samu zaman lafiya ka, yan uwana suna zuwa gidana, ni ma ina zuwa gidajen su, in fita lafiya zan je unguwa krista ma ina je da hijabi na, ma ba magele ba, ma ina sa hijabi na har kasa, kuma ina gidana lafiya.
A wasu manyan biranen jihar Plateau kamar Jos da Bukur, zamantakewa ta kasance mai ban sha'awa a shekarun baya, inda musulmi ke alfahari da makwabcinsa krista, kana krista kan yi alfahari da makwabcinsa musulmi, inda ya kai ga wasu lokutan iyaye kan hada 'ya'yansa aure ba tare da la'akari da addini ko kabila ba. Na zanta da wani dattijo krista wanda ya nemi in saka sunansa, ya shaida min cewar ya aurar da 'yar dan uwansa ga wani matashi musulmi, wanda kuma shi amini ne ga mahaifin yaron. To kowa su hanyoyi aka bi wajen neman auren a wancan lokaci?
Lokacin da an zo magana aurenta aka gaya mana cewa za su zo gidanmu kuma sun zo mun karbe su hannu bibiyu muka yi magana muka salme su suka bada rana za su zo su kawo sadaki tunda mun yada kuma haka ya zo ya faru gashi yanzu sun samu yaya yaran nan in sun gan mu suna karbe mu da murna cewa mun iyayen su
to ya kuka ga zaman auren su ku a matsayin ku na iyayenta
amma sai mu krista ko rana daya bata taba kawo mana damuwa cewa mi gidan ya jiketa mi gidan ma in ya gan mu ma yana mana alheri yanda ya kamata amma sai mun saraka shi to da yace tara ka mana ga damuwa kaza kaza ana mata duka an sake ta kamar inda yin to gaskiya mun wazo mu ce to ai kina kin jikin kawo wanda zai baki wahala da son samu mu ma krista in mun zo mu ma muna so yar bahaushiya ko ba fletan nan mu ma muna so ta su ma iyayen su su ma su famu
to ko shin ya zamantakewa ta kasance ne tsakanin al'ummar musulmi Hausawa da kabilun jahar Plateau Usman Abubakar wani bahaushe ne musulmi
to dadin gaskiya akwai zaman lafiya akwai lura da juna akwai kare haƙƙin juna kana zaune da wanda ba addinin ku ɗaya ba amma akwai rukun amana akwai yadda sai kaga wanda ba musulmi ba ya dauki ƴaƴan shi ya ba mu musulmi ajiya ya tafi wajen aiki ko ya je asibiti ko ya je makaranta ko kaga shi ma musulmi ya dauki ƴaƴan shi ya bayar ajiya kuma ya je ya dawo kazo in kazo ma zaka tambaye yaran ma kace kun ci abinci zasu ce eh maman wani ta ba mu abin wanda irin wannan zaman lafiyan da zaka tafi primary school zaka ga aji ɗaya musulmi da krista benci ɗaya ai komai tare amma yanzu sai ya kasance wai wannan angon musulmi daban can angon krista daban ya kasance yanzu in kaga an hadu an gwamutso a waje ɗaya to in ma asibiti ko kasuwa makarantun ma ɗaya gurare ne zaka je kaga an hada musulmai da krista a cikin makaranta daban-daban ne wannan nasu daban wancan nasu daban wanda kuskure ne wannan ba alheri bane
zuwa wannan lokaci ma dai kungiyoyi na jama'a ma zaman kansu tare da shugabannin addini sun dukufa aikin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da juna ba tare da bambancin addini ko kabila ba a cewar Reverend Father Blaise Agom
wannan abu ya shafe mu ne duka kuma abun bakin ciki ne wani lokuta za a samu shugabannin addini sukan ƙara hukura wutan ta gurin kalaman da suka yi saboda haka wannan damuwa ne da ya shafe mu duka a matsayin 'yan Najeriya ba maganan ko musulunci ko krista ba amma maganan krista da musulmi musamman shugabanni mun dade muna aiki tare mun hada kai muna kokari muna maganganu muna kuma gargadi kuma muna addu'o'i tare amma akwai wa'anda ba sa so wa'anda suna so su ga mun rabu tsakanin yare da maganan addini saboda haka ya kamata krista da musulmi yadda ba mu ka saba mu ci gaba domin muryar mu fi na wa'anda ba su son mu da zaman lafiya
wasu mazauna birnin Jos da kewaye da nazanta da su sun yi fatar cewa nan gaba al'ummomi da ke zaman doya da manja a halin yanzu za su koma zaman tare kamar yadda suka saba a shekarun baya to koya zamantakewa ya kamata ta kasance a tsakanin mabiya addinai Sheikh Nasiru Al-Falaki malamin addinin musulunci ne ya yi karin bayani
zamantakewa da Allah ya halicci halitta gabaki daya ya halicce ta ne dan ta cuɗaɗɗe ne ya tsakanin juna sashi ya taimaki sashi al'adar zamantakewa musulmi da wanda ba musulmi ba a matsayin bayan Allah ko kuma halitta musulmi addininsa ya hana shi cutar da wanda ba musulmi ba saboda haka zamantakewa cikin kyakkyawan mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba Allah shine ya ce ai duk abin da zai cuce shi kar kai duk abin da zai ji yayi farin ciki kai
har zuwa wannan lokaci dai akwai wasu yankunan Plateau kamar Wasai Kanam Shandam Kompan da ma wasu yankunan da ake zaman tare tsakanin musulmi da krista da ma sauran kabilu da ke yankunan kada haka kungiyo na jama'a ma zaman kansu tare da malaman addinai ke ci gaba da jan hankulan al'umma wajen ganin sun koma zama kamar yadda aka saba a shekarun baya to jama'a da aka shirin taba kalashe na wannan mako ya kammala amma da dan abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku ni da na gabatar Abdullahi Maida Kurgui ke mana fatan alkhairi mu kasance lafiya